Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfil Hashin Gumel
da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa shugabanci na gari, inda a yau ma 10 ga watan Afrilu shekara ta 2019 za mu tattauna da wani babban bako din jam'iyyar PDP.
Haka ne Sarfilu. To bakoncin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe.
To sunana Umar Sani. Ni ne mai magana da yawun Alhaji Atiku Abubakar, ɗaya daga cikin mu takwas ne a cikin masu magana da yawunsa a kan harkokin neman shugabancin ƙasan da yi. Sannan na taɓa riƙe mukami na mai ba mataimakin shugaban ƙasa shawara Alhaji Nama Desambo a matsayin mai ba shi shawara akan harkokin 'yan jarida.
Wato lokacin yana mataimakin shugaban
ƙasa. Lokacin yana mataimakin shugaban ƙasa. Har ma lokacin da yake gwamna. Daga gwamna muka taso muka zo mataimakin shugaban ƙasa, so shekara na 8 muna aiki tare da shi.
Ikon Allah.
Eh, alhamdulillah.
To duk da yake yanzu zaben ya zamu ce zabe ya wuce, amma kuma har yanzu dai akwai maganar cewa har yanzu kuna kota dai go.
To ai zabe bai wuce ba.
To bai wuce za a ce ba, tunda har yanzu kuna kota. Akwai jita-jita cewa kamar wai PDP ta janye ƙaran da ta kai kotu.
Babu wannan magana. Na farko shi tsarin zabe na ƙasa Najeriya yakan fara ne daga primary election, wato zaben fidda gwani. Daga nan yakan ƙare ne idan an shigar da ƙara kotu, yakan ƙare a kotun da doka ta bada cewa anan zai iya ƙarewa. Misali, idan ka tsaya kana neman senator ne ko member na House of Reps ko baya wuce kotun appeal court, wato kotun ɗaukar ƙara. To shi na gwamna da na shugaban ƙasa yakan ƙare a Supreme Court, wato kotun koli na ƙasa. Nan ne yake ƙare. So idan ya ƙare a nan wajen kuma, to sai kuma Allah ya isa. Ba kuma zuwa ko ina.
Wato ta zama kotun Allah ya isa. Haka. To yanzu dai kuna kotun Allah ya isa kenan.
To mun dai fara tukuna.
An fara ba kai wannan mataki ba.
An kai kotun ɗaukaka
ƙara. An kai kotun ɗaukaka ƙara.
Haka.
Amma ba mu kai wancan ba tukuna.
Akwai jita-jita mutane daman suke ta cewa wai PDP za ta janye daga kotu ƙarin da ta yi, har ma akwai waɗanda suke cewa Atiku Abubakar ya fito ya yi wa shugaban Muhammadu Buhari tayammar na lashe zabe.
Wannan jita-jita ne. Kuma ka san a irin wannan yanayi da muke ciki, jita-jita wani lokaci yakan ɗauki daman komi. Amma ai idan ba za a shigar ba, PDP ba ta taɓa cewa za mu shigar da ƙara kuma ta zo ta ce mun fasa shigar da ƙara ba, ko kuma za mu janye ƙara. Idan ba za a shigar ba, tun daga farko za a ce ba za mu shigar da ƙara ba. Kuma in an tuna a lokacin shugaba Goodluck Jonathan, ai da aka ce ba za a shigar da ƙara ba, ai ba a shigar ba. To wannan karon an ce a ba a yarda da sakamakon zaben ba, saboda sakamakon zaben akwai matsaloli a cikinsa. Saboda haka muna son a kai kotu a bayyana matsalolin nan, sannan a tabbatar da waye ainihin gaskiya yayi nasara a wannan zabe
wa mutane suka zaba
wa mutane suka zaba shine kawai ba wai an koi kotu bane don Atiku yana da matsala da Buhari ko kuma akwai wani matsala tsakanin jami'ar PDP da jami'ar APC idan aka yi zabe daman kaman buga kwallo ne dole ne daya yayi nasara daya kuma idan kaga an cewa ai ba a kada kai ta yanda ya dace ba ai kana iya shigar da kara kace a wannan kwallon da muka yi wannan sakamakon ba daidai bane kuma akwai watan FIFA za su iya dubawa su ce lallai wannan ba a yi daidai ba a sake wasan ko kuma a'a an ba ku amma wa'ancin an ci su tara ko an yi duk yana iya faruwa amma dan ba baƙiyayya bane
haka ne to duk da yake da cewar mun san cewa akwai abubuwa da suka faru lokacin zaben shugaban ƙasa duk mun ba da rahoto akan abubuwan da suka faru to cikin abubuwan da suka bar menene ya janyo wa PDP hankali su ce wannan zaben sai an je kotu ba a yardarci ba
akwai abubuwa da yawa da ya jawo wannan na farko ba a taba samun zaben da sojoji suka yi rawa da tsaki kamar irin wannan zabe ba kuma watan inda ma suka fi yin rawa da tsakin shine inda PDP suka saba cin zabe da dumbin yawa a kasa kaman a jihar Rivers PDP tunda aka fara PDP takan samu miliyan 1 da wani abu a nan wajen a jihar Delta anan ma an yi samu a jihar Akwa Ibom da dai irin waɗannan kasashen da PDP ta saba ci da yawa so ita kuma inda jam'iyyar APC ko kuma zamu ce AMPP kafin a zuwa haɗin Gambisa ta saba ci su kuma ba su cika matsawa ba a jihohin misali sun saba cin jihar Borno ba su matsa ba sun saba cin jihar Yobe ba su matsa ba sun saba cin jihar Kano ba su matsa ba saboda haka duk jihar da suka saba ci ba matsa ba an samu irin wa'annan da jihar Katsina an samu irin wa'annan kudin
haka
miliyan 1,200 miliyan 1,400 1,800 1,400 amma can inda mu muka saba ci sai aka je aka dakile aka hana komi tafiya aka ce lallai zaben nan sai aka sa sojoji suka dinga tare duk abin da za a yi suka hana yi wani lokaci har ma an gama zaben akwai kananan hukumomin da ba a yi zabe ba na shugaban kasa
ba an zo daga baya an yi ba
ai ba shi da wani amfani domin zaben da aka yi ba zaben shugaban kasa bane a wannan kananan hukumomin ba a yi zaben misali ɗan majalisan wakilai ba na wakilai da tawa ba to kuma sannan ba a yi na shugaban kasa ba amma dole aka dawo aka yi na wakilai da na dattawa babu na shugaban kasa domin ba a samu an yi ba a lokacin da ya kamata a yi saboda haka an samu banda wannan misali akwai watan babban abin da aka ce a rika amfani da shi wanda shi ake kira card reader wannan card reader din yawanci ba ya amfani da shi ba an yi amfani kuma an saki katuttuka na zaben da mutanen da basu karba ba an ba waɗansu sun je suna ta zabe
shi to yanzu akwai kwararren shaidu akan duk wannan abin da ka faɗa cewa
duka ai yana cikin ƙarin da aka shigar kuma akwai babban magana ma da ake yi wanda shine yanzu ya dauki yawan magana shine akwai sakamako da aka samu wanda ya fito ne daga watan ban san yanda zan kira shi saba na INEC inda ya nuna cewa jam'iyyar PDP ta lashe zaben da miliyan 18 shi ta jam'iyyar APC na da miliyan 16 misali da bambancin miliyan 1,600 to wannan abun an same shi kuma yana cikin ƙaran da lauyoyin PDP suka shigar kotu yana cikin abin da za su bayyana ma kotu ta yanda suka samu wannan abin da kuma yanda aka yi aka samu wannan meye hujjan su da suke ganin cewa wannan shine cikakken bayanin zaben to duk yana cikin abubuwan da aka shiga so saboda haka idan an samu irin wa'annan bayanai akan je gaban kotu kuliya a yi bayani domin a tabbatar ma kotu cewa lalle waɗannan bayanan da aka yi su ne gaskiyan al'amarin da ya faru a lokacin zabe. Saboda haka ana kira ga kotu ko ta rushe zabe a sake sabo, ko ta ba wanda yake ƙara, ko kuma ta ɗauki matakin da ya kamata za a nuna adalci, wanda kuma duk yana cikin tsare-tsaren da aka shigar a kotu.
Haka ne. To akwai kamar yadda kai magana wannan sakamakon na akwai sakamakon zabe, ina ji shi kake magana cewar PDP ta samu shi. Ya nuna cewar Atiku Abubakar shine ke gaba da shugaba Muhammadu Buhari a wannan sakamakon. To ta ina ai na ta samu shi PDP ta samu.
Yanzu ba zan zauna a cikin wannan studio na ku ina ga maka ga ta yadda aka samu shi ba. Abin da yake gaban kuliya yana gaban kuliya. A wannan lokaci PDP lauyoyin PDP suna nan, za a yi musu tambaya kuma za su ba da amsa. So abin da yake cikin kotu yana da kyau mutum ya hankali wajen ba da bayanin shi, domin kada ka je kaman kana yanke hukuncin abin da ma ba a tattauna ba.
To kan mu saka cikin matsala a nan. To duk da haka dai za mu dai ci gaba, amma za mu gaya masu sauraron mu cewa idan lokaci ya ba mu dama za mu buɗe musu layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi, ko kuma ku mana cika yi wa baban bakonmu tambaya akan, duk da kina san kowa yana da tambayar da yake son yi.
Amma ku ai akwai tambayar da saka mana.
Mun ma saka tambaya a Facebook ne ko? Eh, sun ba da ansa. Duk da ita ma za mu karanto wasu daga ciki tambayoyin da suka yi daga shafin Facebook, kuma za mu daga waya idan lokaci ya ba mu dama. Ina son na sanar da ku a kan wannan. To yanzu muka koma da farko, ya kamata a ce mun tambaye ka cewar me ma ya kaka America, abin da ya kamata mu fara da
gidan kenan. Masu sauraron sun tambaya,
wasu ma tambaya to ai ba su su tambaya ba.
Watan idan aka yi harkan zabe aka yi goyirin wannan gwagwarmaya, to yana da kyau mutum ya yi kokari ya samu dan hutu, ya huta kan shi, ya kwanta tukuna. Ko wannan shirin naku in kun za ku min shaida, ba wai ni ne na nema a kira ni a zo a tattauna da ni ba. Yawa, da kuka ji na America kuka ce in zo in yi ma mutane jabi, saboda haka ni na zo yin hutu ne.
Haka dai, haka dai, ba muka janyo ku muka ce ka dan zo ba gana ba, wannan gaskiya ne. To mun gode kwarai da gaske da wannan zuwa da kai, kuma da wannan ma ziyara da ka kawo mana. To amiya don duban mana Facebook mu kai.
Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce a yau shirin yau da gobe zai karbi bakuncin dan kwamitin kamfet din Atiku Abubakar Umar Sani, wanda yake tsohon mai baiwa tsohon mataimakin shugaban kasa na Madisan Bushawara kan harkokin labarai. Menene tambayar ku gare shi? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To duk da yake dai ka bada wani ansa, na duba wannan ansar wani mai tambaya dai daga Abdul Muttalib Mandi Magariya, yace yau da gobe ina mika sakon gaisuwa zuwa gare shi, shin wani tanadi suka yi na bangaren shari'ar da ke ta faru tsakanin sa da Buhari? To duk da yake dai yayi bayanin me yake ciki a bangaren shari'a, to
akwai wani karin bayani da zaka yi mana akan
wannan? Babu wani karin bayani, domin abinda ya shafi kuliya na faɗa cewa ba abinda za a zo gidan rediyo ana ta bayani ba ne. Tunda abubuwan nan ana yin su suna fitowa, kuma kowa zai ji in dai kana ƙasan Najeriya, ko me ake yi kai ko ina kake a duniya za ka ji me yake faruwa abinda ya shafi wannan shari'a, tunda abin yana gaban kotu ne. Saboda haka ba wani karin bayani da zan yi.
Haka ne. To shi kuma wannan mai tambayan na gaba Aliyu bin Abubakar ya ce me yasa ba za ka bai wa
Atiku
shawara ba ya tsaya a takarar shekara ta 2023 dai?
Shin zai ma tsaya takarar shekara na 2023?
Wa ai kana ba mutum shawara ne. Idan an yi adalci abu yaga kuma ya fadi, ai inda ya fadi ya kuma yadda cewa ya fadi, kuma ya gamsu da zaben cewa lalle ya fadi, ai ba sai mun ba shi shawara ba. Shi ma cikakke ne mai hankali, zai gane zai ai da shugaba Goodluck Jonathan yaga lalle ya fadi zabe, kuma ya yadda cewa ya fadi zabe, ai ba wanda ya ba shi shawara. Shi da kanshi ya je ya ce na yadda na fadi zabe, kuma ya taya Buhari murna. To a wannan karan bai yadda ya fadi zabe ba, kuma yana ganin cewa shi ne ya ci zaben nan, kuma yana ganin yana so ya bi hakinsa. idan mutum yana bin haƙinsa ya zama laifi a ce mishi lalle sai ya janye hakuri sai wani lokaci ko kuwa yana da kyau ya bi haƙinsa wannan shine maganar da ake yi
haka ne to akwai Jafaru Umar Muhammad shi kuma yace tambaya ta ita ce me zai hana Atiku ya hakuri da nasara da shugaba Buhari ya wato ya samu ya tallafa masa wajen kawo shugaba a arewa da Najeriya baki daya wato ya haɗa ya taimaka
haɗin kai kenan
a ce da kasar gaba
na farko idan ka ce mutum ya samu nasara to ka yadda da cewa lalle zaben yayi kyau yayi wukin to na farko tambayar shine ya yadda da ya samu nasara ai da ya yadda da ya samu nasaran da ba zai kai kara ba saboda haka bai yadda da nasaran bane shi yasa ba zai bada haɗin kai ba yanzu ai ya bada haɗin kai ada da ya yadda da nasaran shi ai ya ka ba wai shugaba Buhari ya kada Atiku a zaben fidda gwani a jam'iyyar APC kuma Atiku Abubakar bai fita daga jam'iyyar ba ya tsaya ya ba shi haɗin kai kuma sun yi aiki tare saboda haka a yanzu a wannan karo bai yadda cewa shi ya fadi ba kuma yana da dalilansa da yasa bai yadda ba saboda haka in bai yadda ba ba yanda za a yi kuma ya ce zai je bada haɗin kai in ya bada haɗin kai ya zama ya yadda kenan
haka ne to bari mu gayyato wasu masu sauraron mu da kan waya to yanzu za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku yi wa bakon namu tambaya kada manta lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 a fara sa alamar tarawa da plus da ɗaya sannan a jero lambobin
amma da farko bari mu dan shakata da wannan waƙar
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gincire kwana banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana ya zarci na hawan kowa digar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogona ya fice na gunkowa daidai da zobena ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa ubangidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ubangidana da za ka dauki zance na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina in banda sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kuna gidana da za ka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
to ma da lagashi mun dawo baya kafin mu daga wayar mu to ga dai wayoyi suna ta
sun fara shigowa
bari mu ji wasu waye kuma akan layi ko me kuke son ku sani game da zaben da ya gabata ko kuma game da kwamitin kamfen na tsohon mataimakin shugaban kasa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar to da farko mun sami kira wane ne akan layi
Lina Habibu daga Imo State mazaban dan Sokoto
to Habibu menene tambayar ka bakon namu
to abin da tambaya ta ga shi mai ba mataimai ba Atiku yawon Atiku mai abun nan tambaya ta gare shi yanzu suna da hakikanin tabbacin cewa kudanci ne fa suke da ƙuri'u sannan arewaci mun fi ƙuri'u a an haikurin Buhari ya ci ƙuri'u sannan yawan
to kamar
ya katsa
yamma na ga da
ya mafafita abin da kake nufin ka karasa wato arewa ta fi ƙuri'u sun fi yawa arewa ke san ce akan kudu
mun fi an kudu yawa fi da arewa mun fi an kudu yawa yana cewa yana ganin kamar shi kudu ya samu ƙuri'u da yawa to bai samu ƙuri'u
arewa mun
hiya
saboda ƙuri'un kudu sai haga malam habibu bari to wai an samu tambayan ka to mun gode ƙwarai gaske bari ya samu lokaci ya mai
malam habibu na farko ina so in sanar da kai cewa maganan yawan ƙuri'u ba shi bane shi mai neman takara yana samun ƙuri'u a ko ina ne mutanen da ke son shi sukan fito ba wai duk mutanen arewa bane suka zabi Buhari ballantana ka ce wai yawan ƙuri'un arewa ya fi na kudu kuma ba duka mutanen kudu bane suka zaba Atiku saboda haka mutane na neman ƙuri'a ne inda suka ga za su samu ƙuri'a babu wani kudu ko arewa kuma shi abinda Atiku yake bayani akai shine a arewan ma akwai jihohin da shine ya ci zaben an murɗe ne saboda haka in aka dawo mishi da ƙuri'un shi ulunsa shi ya ci zabe gabaki daya to shine babban magana ba wai maganan arewa ko kudu ba
okay haka to akwai wani akan layi daga Katsina yanzu haka wani ne akan layi daga Katsina
kana magana da Abdulmalik sabon garin Gangara karamin hukumar batsarin jihar Katsina
to Abdulmalik ga babban kuma yana sauraron ka
to ni dan tambayin da zan mai
oh kamar
da alama wannan karin gocewar layi ne to fa ga shi dai bai bato ga wani da ya Katsina ne kuma mun ƙara samu wani ne ya Katsina
baban gida Abubakar daga nan Katsina ta tare so ka gama
to baban gida muna sauraron ka
to ni abin da zan ba wannan ya gama magana ne ga shi yana magana ko yi magana
a bismillah kai muke ji ai
to ina tunda mai magana ga yawun Atiku ne Abubakar Adima dan Allah ya maida mace da kudin da ya rage na kamfai
ka fahimci abin da yake faɗa kuwa
ban san kudin da aka babu an babu Bugaladima kudi ne
kudin da baban abin nan Bugaladima ya rage na kamfai dan Allah ya maida mace da sauransa
ina son tambaye ka kana nan aka bashi kudi ko kai ka bashi kudi
to wannan
ga dai wani kira nan na shigo mana daga Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi
assalamu alaikum
alaikum assalam barkan mu
yawa sunana Prince Sasi bin Abdullah dake zuna cikin garin Azaran jihar Bauchi dake Najeriya
to muna jin ka
yawa to so hakika tambaya ta shi yanzu idan har a titi yayi winning a kotu to kenan za a tunduke babu Buhari ne ke kada kan biri a titi ya hau kenan ko yaya sunana Prince Sasi bin Abdullah Azari jihar Bauchi dake Najeriya wanda ya ni kan nai
wanda ai ba wani tantama daman haka yake idan kotu ta yanke hukuncin cewa lalle ta tabbatar da cewa ba Buhari bane ya ci zabe wanda ya ci zabe Atiku ne dole ya sauka sannan a rantsar da Atiku a matsayin shugaban kasa wannan babu wani ja ko ina a duniya haka ake yi so ba abin da zan iya da wani dogon jawabi akai bane
to bari mu koma bangaren mu ansoshin mu na Facebook da suka aika mana akwai wani Amina Adam Malam Madore da ya aika sako yace assalamu alaikum ya dogobe ikon Allah ku tambaya min babban bako menene dogaran Alhaji okay menene dogaran Alhaji Atiku Abubakar idan ya sayar da kamfanin mai na NNPC kuma wata manufa gare shi akan damawa da matasa a gwamnatin
na farko zan ce wato akwai tsare-tsare da ake yi ba maganan NNPC ne ake Atiku ya ce zai sai da ba abin da ya ce zai sai da shi ne refineries
su ne kamfanin da suke sarrafa
da suke sarrafa mai su ne za a sai da kuma ba da dogon bayani ba kamfanin Aramco na Saudi Arabia yanzu su sun sai da ita kwanan nan kamfanonin sun samu watan riba na dala biliyan 111 saboda wa mutanen da suke sarrafa abubuwan suke yi suna biyan gwamnatin Saudi suna samun makudan riba amma na Najeriya ba sa aiki duka kamfanonin NNPC da suke Najeriya ba sa aiki saboda haka menene amfanin ajiye abin da bai aiki domin kana so ka rika kallon shi ne ya zama abun kwalliya ko kuwa kana so ya ci gaba da aiki ba abun kunya bane musamman a ce a Najeriya muna da mu ne muke hako mai amma ba za mu iya sarrafa ta ba sai mun aika sai mun je mun su man wata kasa mun zo muna saya muna amfani da shi a motocin mu saboda haka dole ne a samu kamfanoni masu aiki yanzu Dangote yana gina guda daya babba a Lagos idan aka hada aka samu waɗannan duk suna aiki aka suka suna fit ba inda za mu sai mai a kasan waje za mu haka mamu mu sarrafa shi mu yi komai da ko saboda haka ba wai Atiku da yace zai wannan ba wai yana so ya sai ba wai yace zai saida shi bane ga abin nan ga ƴan wata ƙasa ƴan Najeriya din nan ne za su saya kuma masu arziki ne kuma za su sarrafa shi kuma za su samu riba
haka ne kamar misalin da kai da Saudi cewa ta sayar da kamfanin kuma yana ci gaba sosai akwai labari da yawa a Najeriya akan sayar gwamnati kan sayar da wasu kamfanonin ta amma kuma sai a ce kamar ka sayar da akuya ta dawo tana ci mazana wato an meka shi akwai kamfanin da aka sayar kana ganin hakan zai tasiri cewa a sayar da shi tukunna a
watan abinda muka dade muna yi zan ba da misali ga kamfanin watan waya da abinda muke da shi sunan shi Nitel din nan layukan da ke Nitel 400 ne wanda bai ishi kasan ba ma kwata kwata sai gwamnati ta sai da hannun jari ta ce mutane su shigo si yanda suke so da waya ta sai da hannun jari kuma yanzu ko a ina kake zaka yi waya su ma suna samun wannan albarkacin wannan abu suna waya yanzu har muna ana ansa su a BOA da sauransu saboda haka ya kaga sai da hannun jari ya sa kowa yanzu mutanen da ke da waya a Najeriya wajen miliyan 80 ne abinda aka yawa to kaga a da layi kawai guda 400 ne sai ka je Nitel ma sai kuma kai layi in kai layi wannan ya gama magana wannan kuma a gidan mutane yake zo amsa waya
amma wani sai ya ce wannan kurin ci gaba na zamani ne
zai iya zama ci gaba na zamani amma ba ko ina bane zamani ya shiga kuma zuwan abin a lokacin da yazo a wannan zamanin ai ba ko ina bane a lokacin yaje saboda haka sai an samu masana da kuma masu dabaran sanin wannan abu shine za su shigar da shi in ba haka ba sai ka shiga akwai kasan da babu waya har yanzu saboda haka ba maganan ci gaba kawai ne zamani ya fito da abu amma ina samun shi ba
haka to mu kuma matasa fa menene niyyar shi ya yake so ya dama da mu matasa a cikin gwamnatin shi inda a ce ya ci ko kuma a ce ya ci a kotu
na farko a duka campaign din da Alhaji Atiku Abubakar yayi ya zazzagaye kasa ya ce gwamnatin shi idan Allah ya da na farko abinda zai fara yi shine matasa za su samu kashi 30 na gwamnatin sannan mata za su samu kashi 40 banda wannan kuma yayi alƙawarin cewa zai fito da hanyoyi da za a samu ayyuka sama da miliyan 15 wanda duk matasa ne za su samu wannan aiki
haka ne ka bi kina son magana ko
an ce mana ga kira
na shugo wa daga Maiduguri guda bar mu ƙara daga waya guda daga Maiduguri wani ne a Maiduguri
daga waya kuma ina magana kuma kuna magana daban a radio
to fa
ai mana afuwa
to a mana afuwa ya sunan malamin
to
gashi ya goce kware da gaske Allah sarki wato ya daga an daga wayan ne aka ajje shi aka ce kafin mu karasa magana kuma a sako mana shi layin abin da yake magana kenan to duk da yake daga lokaci ya ka mana zamu ci bakin daga wayan mu kenan a yau zamu sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu ba ku dama ku kira ku
amma kafin mu sallama kana cewa Atiku ya ce zai ba mu matasa kashi 30 cikin
a gwamnatin sa na ce zai ba da kashi 30 bisa 100 na mutanen da zai dauka
aiki
a aiki ba ma wai aiki ba a mukamai da zai ba su na biyu yace zai ba mata kashi 40 so kaga za a samu wajen kashi 70 wata dattawa za su cika gurbin da kashi 30 saboda haka ai ya yi kokari mata ma matasa ne ga kuma maza matasa so kaga kashi 70 ya tafi wajen matasa
to madalla masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau ta yau Zainab Abdulrahman da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa
Sarfila Hashim Gumel
da kuma bakon mu na yau
Umar Sani
ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya
da ake kira da kunwurci ubangida na bisa karkashin tunani na yafi mu jin kansar na sa'ad tunani na ubangida